بسم الله الرحمن الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوسر رمو دكلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا كسان تيوى ترى دكوة تكموني سابن شرنا فتو الرحمة شرن ديكي باكو داما دومن ايكو دا تنبيو ينكو اندس كشافي اديني درا يوازوا غمال دومن سام مفتا كما انا ايا ايكو من دا سابن تنبيو دا تكمونا مشريني ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 0415 ko kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da dandalin sada zumunta na Facebook. Tare da yi muna asabar ne 11 ga watan Muharram na shekara ta 1445 bayan jinani Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya zo daidai da 29 ga watan Yuli na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalil OYN babban malami a tsangar nazarin shari'a ga addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Gidar Sassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo akan kallon bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سو كلمه لصورة لما أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى كرشان سورة النازعات يا أمبتي وسسيكو في قداهو سيكو قدابيو سناكيم تنزوى جهنم سكيش سفرو sukofi kuma guda biyu za su yi wa mutum jagoranci zuwa ga aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan ja'ati tammatul kubra yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiya al-ma'wa wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa idan busa babba wato babbar busa ta zo cikin busa ta biyu lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai dawo da halittu da ransu, Allah ce a wannan rana kowane dan adam zai tuna aikin da yayi. Sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi da mutane za su kasu gida biyu yace fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya amma wanda yayi dagawa ya kuma fifita rayuwar duniya akan ta lahira fa innal jahima hiya al-ma'wa to wannan lalle wutar jahannama ce matattalarsa. Wa amma man khafa maqama rabbihi amma wanda yaji tsoron tsayawa gaban ubangijinsa wa naha an-nafsa 'anil hawa ya hana wato wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa amma wanda yaji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa sannan ya hana zuciyarsa abinda take so Allah ce to wannan aljanna ce makomarsa. A waɗannan ayoyi za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya faɗi tashin alkiyama da busa ta biyu wanda za a yi duka dan adam da duka halittun su tashi. Allah subhanahu wa ta'ala sai nuna mutane za su kasu gida biyu, kaso na farko za su tafi wutar jahannama waliyazu billah, ya tantance wasu sifofi guda biyu waɗanda suka rayu da su a nan duniya su za su yi musu jagoranci zuwa shiga wutar jahannama. Sannan ya faɗi kaso na biyu su ne waɗanda za su tafi aljanna, ya faɗi wasu sifofi guda biyu waɗanda suka sifanta da su a nan duniya su za su yi musu jagoranci zuwa ga aljanna. Allah subhanahu wata'ala ya ce fa amma man tagha wa athara alhayata ad-dunya amma wanda yayi dagawa, dagawa shine wuce iyaka, wuce iyaka wajen saban Allah, wuce iyaka wajen kafirci, wuce iyaka da munafici, wuce wato dagawa wajen kin yadda da gaskiya, kin sauraron nasiha, kin karbar gyara, wannan duk yana cikin dagawa. Wannan duk yake nufi dagawa, wato mutum ya ji cewa shi ya fi karfin dukkan wani gyara da za a kawo masa ko wata nasiha ko wata fadakarwa ko jan hankali yana ganin ya fi karfin wannan ba a isa yana yi ba daidai ba a gaya masa ba a isa yana saban Allah ba a yi masa nasiha a hana shi ba a isa a yi masa wa'azi ba a ce bi Allah ya zo manzansa sallallahu alaihi wa sallam ba wanda ya isa ya gaya masa gaskiya ya yarda da ita saboda haka wannan ta sa ya ci gaba da abin da yake in kafirci ne ya dore akan kafircinsa idan saban Allah ne da aikata kaba'ira ya ci gaba da sabawa Allahsa idan zalunci yake yi ya ci gaba da zaluncinsa ya ki sauraron kowa ya ki jin maganar kowa wannan ita ce dagawa shine mujawazatul hadd ketare iyaka wajen saban Allah da kafirci da munafici da zalunci da dukkan wani abin da Allah baya so mutum ya ki jin wannan babu shakka wannan sifa ce da za ta kai mutum zuwa ga halaka Allah yana cewa innal insana la yatgha ar-ra'ahu as-sagna lalle dan adam yana dagawa dan ganin cewa ya wadatu ko dan ganin ya samu wadata wannan wadatar da ya samu sai ga cewa ba wanda isa kuma ya gaya masa ko ya tinkare shi masa nasiha ko ya hana shi wani abu da yake ba daidai ba galibi wanda duk yake da dagawa zaka samu cewa yana yi wa mutane kallon hadarin kaji yana yi wa mutane kallon basu isa ba yana yi wa mutane kallo na wulakanci yana gani shine a sama kowa yana kasa da shi zaka babu wata magana da za ta zo a gaya masa ya saurari mutane to wannan babu shakka sifa ce da za ta kai shi tabaru sifa ce da za ta kai shi zuwa ga halaka Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta manyan masu laifi a tarihi da cewa sun sifatu da wannan sifa ta dagawa Allah yana cewa alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil ibad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dhil awtad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad sabba alaihim rabbuka sawta adhab inna rabbaka labil mursat Allah yace alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad yanzu baka ga abinda ubangijinka ya aikata wa adawa ba sura mutanen annabi Hud alaihi salam Allah ya aika musu annabi Hud suka bijire masa Allah yace irama zatil ibad wato kabila iramawa ma'abuta tsawo wato da girman jiki da Allah ya ba su wa samud alladhina jabu as-sakhra da samudawa wadanda suka fafe duwatsu suka yi gidan daji bil wad a wani wuri da ake kira wadul qura wa fir'auna zil autad da fir'auna ma'abucin turaka da yake daure wato jama'a a jikinsa yake daure banu isra'ila a jiki sai Allah sifanta su gaba daya yace alladhina taghaw fil bilad su ne waɗanda suka yi dagawa suka nuna isa suka nuna sun fi ƙarfin kowa ba za su saurari kowa ba annabawa suka yi ta yi musu wa'azi amma suka yi watsar da wa'azin annabawa suka riƙa tuhumarsu Allah ya sifanta su da wannan ya ce alladhina taghaw fil bilad waɗanda suka yi dagawa a cikin garuruwa to garuruwansu fa aktharu fiha al fasad suka yi yawaita yaɗa barna a cikin garuruwansu Allah ce fasabba alaihim rabbuka sawta azab ubangijinka ya zuba musu wato azaba matsananciya ya saukar musu da azaba matsananciya kowace al'umma daga cikin al'ummomin da Allah ya ambata Allah ya halaka su duba mu ga yadda Allah ya sifanta su da dagawa da dagawan nan ita ce ta sa su barna a bayan ƙasa barnan nan ita ta jawo Allah ya halakar da su mummunar halakarwa Allah subhanahu wa ta'ala yana ambatar wannan sifa a matsayin sifa ce da take jagoranci zuwa ga wuta hakanan sifa ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa athar al-hayatid dunya ya fifita rayuwar duniya maimakon ya fifita rayuwar lahira mai dorewa mai wanzuwa sai fifita rayuwar duniya mai karewa akan sha'anin duniya zai iya sarayar da lahirarsa zai iya asarar lahirarsa saboda ya cimma wata buƙatarsa ta duniya babu abin da yake idansa yake gabansa sai duniyar kadai yamanta akwai lahira yamanta akwai ranar tsayawa gaban Allah wannan sifa ita ce sifa ta biyu wanda Allah ya ce ta yi wa wannan kaso jagoranci zuwa ga jahannama wutar jahim ce wa athar alhayatar duniya mai hankali ba zai taba fifita rayuwar da take karewa ba rayuwar da ba za ta wanzu ba ya fifita ta akan rayuwar da take wanzuwa rayuwar da take ita ce tabbas Allah yana cewa bisa harshen mu'minu ali fir'aun ya qaumi inna ma hadhihi alhayatu ad-dunya mata' wa inna al-akhirata hiya darul qarar yace ya ku mutane na inna ma hadhihi alhayatu ad-dunya mata' wannan rayuwar duniya fa kawai dan jin dadi ne kadan kamar yadda Allah yake sifanta ta mata'un qalil dan jin dadi ne kadan duk dadewar da mutum zai a rayuwa ta duniya to kiyasta ta da rayuwar lahira in kadan ce mata'un qalil dan jin dadi ne kadan to haka rayuwar duniya take wa innal akhirata hiya darul qarar lalle lahira ita ce gida ta zama na dindindin ita ce gida na zama na dindindin a nan ne mutum zai zauna zaman da babu karewa a cikinsa babu ƙarshe a cikinsa babu mutuwa to kaga mutumin da zai zo ya fifita rayuwar da za ta kare akan wata buƙatar ta duniya yayi asarar lahirarsa babu shakka wannan ba ƙaramin halakakke ba ne to asarar hayatar duniya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa innal jahima hiya al-ma'wa kaga waɗannan sifofi guda biyu idan ka kula su ne suke halakar da mutane a yau babu sifofi da suke halakar da mutane a yau irin waɗannan sifofi guda biyu sifar dagawa mutum ya ji ya fi ƙarfin a gaya masa gaskiya ya fi ƙarfin a nusar da shi a ja hankalinsa ya fi ƙarfin yana yin ba daidai ba a gaya masa babu shakka wannan sifa ce da take shi da baro sifa ta biyu ta ce fifita rayuwar duniya bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa Allah ce ba haka bane kuna dai fifita rayuwar duniya ne alhalin lahira ita ce tafi alkhairi ita ce kuma mai wanzuwa wannan sifa ta biyu idan muka kula a yau ita ce take halakar da mutane wato tana cikin waɗannan sifofi guda biyu da suke halakar da mutane san wato dagawa da kuma fifita rayuwar duniya akan rayuwar duniya akan ya cimma buƙatarsa cimma buƙata ta neman dukiya ko cimma buƙata ta neman matsayi ko cimma buƙata ta neman mulki da neman kujera zai iya yin komai ne ne shi in dai buƙatarsa za ta biya to babu abinda zai hana shi yayi abinda yake so to Allah ce duk waɗanda suke da wannan sifa a ranar gobe kiyama lokacin da za a yi busa to masu sifofin nan guda biyu su ne ma'abuta wutar jahannama sai Allah ya faɗi kuma sifofi guda biyu waɗanda suke yi wa masu su jagoranci zuwa ga aljanna cewa amma man khafa maqama rabbihi amma wanda ya ji tsoron tsayuwar ga tsayuwa gaban ubangijinsa wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijinsa wala hannafsa anil hawa ya kuma hana zuciyarsa abinda take so Allah ce fa innal jannata hiya al-ma'wa to ne shi aljanna ce makomarsa babu ta yadda za a yi a samu aljanna sai tare da waɗannan abubuwa guda biyu tsoron tsayawa gaban Allah subhanahu wataala duk mutumin da yake tunanin lahira yake tunanin za a tsayar da shi gaban Allah ya masa hisabi to zai yi kaffa kaffa wajen aikata abinda zai fusata ubangijinsa zai yi kaffa kaffa wajen aikata miyagun laifuka zai guji duk wani abin da ya shafi haƙoƙi ba zai yi ƙoƙari ya ga bai shiga haƙƙin kowa ba bai shiga haƙƙin Allah ba bai shiga haƙƙin manzo sallallahu alaihi wasallam bai shiga haƙƙin al'umma ba bai shiga haƙƙin na kusa ba, bai shiga haƙƙin na nesa ba, bai cutar da kowa ba, zai yi ƙoƙarin kiyaye wannan dan ya san cewa akwai ranar da zai tsaya gaban Allah subhanahu wata'ala ya yi masa hisabi akan duk ayyukansa, babu wani abu kuma da zai boyu daga cikin aikinsa ko mun gangantar sa. To duk mutumin da yake jin wannan a ransa, babu shakka wannan zaka same shi har kullum yana ƙoƙarin ya ga ya kyautata a rayuwarsa, ya kyautata tsakaninsa da Allah, ya kyautata tsakaninsa da mutanen da yake rayuwa cikinsu. To shi ne tsoron tsayuwa gaban Ubangiji. Wanda ba tsoron tsayuwa gaban Allah ba abin da ba zai aikata ba, amma duk wanda zai riƙa halin tsayuwa gaban Allah ranar gobe kiyama, to ko zuciyarsa ta saƙa masa wani abu, zai yi fancikali da wannan abun, zai dawo cikin hayyacinsa. Allah ce wani hannafsa anil hawa, ya kuma hana zuciyarsa abin da take so. Kullum mutum ya ce zai bi abin da zuciyarsa, abin da ransa yake so, to wannan babu shakka yana kan gabar fadawa cikin halaka. Kuma babu shakka sai wannan annafsul ammaratu bisu sai ta ja shi zuwa ga abin da yake ba mai kyau ba, mummunan abu. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala da ya tashi wa Annabi Dawud da gargadi, gargaɗe shi kai ya sake bisan zuciyarsa, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil qist wa la tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah innal ladhina yattabi'una al hawa innal ladhina yudhilluna an sabilihi lahum adhabun shadidun yawm al qiyamati bima nasu yawm al hisab. Allah subhanahu wa ta'ala ya kira Annabi Dawud ya ce, ya kai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq, kai wa mutane hukunci da gaskiya, wala tattabi'il hawa, kakka bi san zuciya, fayudhillaka an sabilillah, sai san zuciya ya batar da kai daga kan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala innal ladhina yadilluna an sabilillah lahum adhabun shadidun bima nasu yawm alhisab, lalle wadanda suke bacewa su bar hanyar Allah to suna da azaba mai tsanani saboda sun manta ranar hisabi. Kaga abinda Allah ya yi wa annabin sa gargadi da shi shine la tattabi'il hawa, kakka bi san zuciya, da wanda duk zai bi san zuciyarsa to sai ya kauce wa hanyar Allah. fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahu. Allah ce in suka ki ansa maka kiranka ya rasulullah, suka ki yarda da abinda ka zo da shi, to ka sani yattabi'una ahwa'ahu, suna bin soyayyen zuciyarsu ne. fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahu, ka sani suna bin soyayyen zukatansu ne. Saboda ka dayan biyu ne, ko mutum ya bi abinda Allah yake so, abinda manzo Allah ya zo da shi, in ko ba zai bi wannan ba to zai bi san zuciyarsa ne. Duk sanda mutum ya ce zai riƙa bibiyar abinda ransa yake so, babu shakka wannan ya saki hanyar aljanna. Saboda ita aljanna an kewaye ta da abubuwan da zukata ba sa so. Annabi yana cewa huffatul jannatu bil makarih, an kewaye wutar jahannama da abubuwan sha'awa, abubuwan rai yake so. Saboda haka da mutum ya biye wa san zuciyarsa to shi kenan zai auka cikinta. Sannan ita kuma aljanna an kewaye ta bil makarih, da abubuwan da zuciya ba ta so. Haka duk wanda zai riƙa saba wa zuciyarsa yana yin abin da ya dace, to wannan zai samu shiga cikin gidan aljanna. Saboda haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi waɗannan sifofi guda biyu, yana cewa su ne za su yi wa mutum jagoranci zuwa ga aljanna. amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Haka yau inda zamu kiyaye wannan to zamu ga cewa rayuwa ta kyautatu, da zamu kiyaye dagawa a tsakankanin mu ya zanto babu jiji da kai, babu nuna isa, kuma ba zai nuna ya fi karfin a ja hankalinsa ko a gaya masa gaskiya ko a nusar da shi, sannan kuma ya fifita lahirarsa a kan duniyarsa, sannan kuma ya zanto ya ji tsoron tsayawa gaban Ubangijinsa. sannan ya zanto kuma ya hana wato ya hana bin soyayyen zuciyarsa babu shakka in mutum ya sifantu da waɗannan babu shakka rayuwarsa a nan duniya ta yi kyau kuma ya samu kubuta a ranar gobe kiyama Allah ka sa mu dace
kamin su amin malalla ya saka da alkhairi ita ne mata farko ya taso daga Abdullahi daga garin Biyu yake cewa yana da kare kuma wani lokaci yakan yi wasa da wannan karen alhali kuma yana da alola shi ne ke tambayar shin menene matsayin wannan alolar tasa ko kuma tsarkin cikin sama baki daya
to kare baya taba kare baya warware alola da mutum ya taba kare ko kare ya taba shi baya warware alola an yi magana ne a kamar da lallagensa da zai yi a cikin kwano wani abin sha shi to a zubar da wannan abun a kuma wanke wannan kwanon a wanke shi sau bakwai wankin farko ya zamo da ƙasa wanda shi ne abin da aka yi magana a kansa da muke cewa idza walaga al-kalbu fi ina ya ahadikum falyaghsilhu sab'a marratin ulahunna bit-turab idan kare ya yi lallage a cikin kwanon ɗayan ku to ya wanke shi sau bakwai wankin farko ya zanto da ƙasa to nan malamai sun tattaunawa akan cewa saboda me aka ce a wanke sau bakwai saboda lallagensa najasa ce ko ko a'a wani abu ne na ibada da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake bautar da bayansa da shi ko ko a'a saboda akwai wasu ƙwayoyin cuta kamar daga baya wasu malamai suke faɗa wanda ta hanyar harshensa da lallagensa yake zubar da su haka in ya sha ko ya saka baki ya lashe wani kwano to zai saukar da wannan ƙwayoyin cuta din idan ko ba bi wannan koyarwar ba to zai iya zama an ɗauki wata cuta da take tare da shi yawa daga cikin malamai kamar malikiya suna ga cewa ba maganar najasa ake ba maganar najasa ba ce in maganar najasa ce ba za a ce sai an yi wanke sau bakwai ba sai najasa kawai abinda ake nema in ana wajen tsarkake najasa shi ne al'inka ya ga a ga kawar da ita najasar shi kenan amma maganar a yi sau bakwai ko a yi sau wani adadi wannan ba wata najasa da aka ce a yi haka shi yasa suka ce abin ba saboda najasa ba ne kuma ga shi nan Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta a yi amfani da karnuka wajen farauta Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce fa kulu mimma amsakna alaikum wa zkuru isma Allahi alayhi abinda suka kama muku ku ci ku ambaci sunan Allah sai aka ga ba a yi maganar cewa akwai najasa a bakinsu ba irin farautar da za su je su kama abin farauta da baki za su kama sun sa baki sun gatsa abin amma ba a yi maganar cewa akwai najasa ba aka ce ku ce daga abinda suka kama muku galibi abinda za a kama wajen farauta nama ne da za su kamo dabba ce za su kamo wa dabban nan ba a cinta ɗanya sai an sata a wuta sai an dafa ta saboda haka in ma maganar ƙwayoyin cuta ne da wasu malamai suka yi magana a cikin lallagen kare to kaga anan an sa mata wuta babu kuma maganar cewa wannan ƙwaya ta ci gaba da zama amma dai kasancewar mafarauci an yarda ya yi ta'amuli da kare zai shi ne abin farautarsa shi ne dabbar farautarsa to kaga wannan ta'amulin da shi yau da gobe zai sa ya taba shi ya jingina da shi ya shafa shi duk zai yi amma shari'a ba ta yi maganar cewa in ka taba shi ko ya taba ka kasa najasa ba kamar mage da aka ce innama hiya min at-tawafina alaikum wat-tawafat sai daga cikin masu kara kaina a cikin ku wannan kara kainar ta sa aka dauke muku mashakkar cewa dan sun sa baki a cikin wani abu to sai kun wanke idan ta ko mage ta sa baki a cikin ruwa ba zama najasa saboda yawanci mu'amala da ita sai shi ma wannan yana mu'amala da shi ko yaushe ba za a ce dan ya taba shi ko ya shafa shi da san da ya shafa shi sai ya wanke jikinsa haka akwai mashakka tare da shi akwai wahalarwa sannan kuma da abu ne da shari'a ba za ta bar shi ba tare da yi bayani ba saboda duk abin da yake ta'ammu bihi albalwa abinda mutane ko ina ana amfani da shi ba guri ɗaya ba guri biyu ba to masu harkar farauta ko ina akwai su ko wani lokaci ko wani zamani ba ma duk da haka ba ta yi maganar cewa wani abu nasu najasa ba ne ga wannan inda a ce akwai wannan to akwai buƙatar a yi wannan bayani saboda yawancin masu saboda yawan masu mu'amala da shi sai kuma shari'a ba ta yi wannan bayani ba haka babu maganar ko alwala ta kare wannan dama ba ta taso ba baya daga cikin abubuwan da suke karya alwala sannan kuma maganar da ta sa ita ma magana ce mai rauni.
Sai wannan sakon shi kuma yake cewa malamin halaccin yin abinci ko raba kuɗi sadaka ga bayin Allah a zagayewar ranar da iyayen mutum suka rasu.
Wanda iyayensa suka rasu yana ana buƙatar su da ya yi musu addu'a ko yaushe tuna su, ko yana da abin da zai musu sadaka jariya ya yi musu a kowane lokaci ne ya samu damar yi ya yi, ba buƙatar ya ƙayyade abin da shekara. Abin kunya ne a ce ba za ka tuna iyayenka kai musu wani alkhairi ba sai shekara-shekara, wannan abin kunya ne. Sanadin abin da shari'a ta yadda ka yi shi ta baka lokaci wanda yake buɗaɗɗe, to sa masa wani lokaci mai zagayowa wanda baya halatta ka dabebe abin da shari'a ta sake shi a saki. An yadda ka yi wa iyayenka addu'a da sauran mamata, an yadda ka yi musu sadaka, sadakar da ka yi musu da niyyar Allah ka yi musu lada za ta same su, amma ba a yi maka lokaci ba aka ce ko sai bayan kwana uku ko sai bayan kwana 40 ko sai sadakar shekara. Wannan duka bid'o'i ne, ba su da asali a addini. Ita sadakar tana da asali, amma sa mata lokaci ka ce sai lokaci kaza za ka riƙa yi, wannan ka zo da wani abu wanda ba shi da asali, ba shi da tushe a addini. Saboda ka yi wa iyayenka sadaka duk sanda Allah ya hore maka kake da damar yi musu sadaka, in wani abu za ka yi musu na sadaka jariya ma wanda zai zama yana nan har koyaushe ladansa zai ta bin su, duk wannan abu ne mai kyau ka yi haka, Allah kuma zai kai musu ladansu tukar ka yi wannan abin da kyawun niyya da kyakkyawar ikhlasi.
Wani ke cewa menene ingancin cewar babu kyau idan aka yi wa mace rasuwa a gida ta yi rakiya ga wanda suka zo mata ta'aziyya zuwa kofar gida?
A'a, ba wanda ya ce babu kyau ta yi rakiya ta je kofar gida, wannan menene a ciki? Abinda ba a cewa shi ne ta fita yawace ta je nan ta je can, amma dan ta je kofar gida ba a cewa ta fita ta bar inda take, wannan babu komai a ciki.
Wani shi kuma yake cewa malam shin dan uwa ba shi da wani haƙƙi ne na dole a wajen dan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya? Yake cewa dan uwansa a layyar da ta gabata dukkaninsu sun yi rayuwa, amma a cikin su babu wanda ya ba shi ko da soyayye ko ɗanyen nama. Shi ne ke tambaye shi hakan da suka yi ba su da laifi a wurin Ubangiji?
Duk musulmi akwai haƙƙi na dan uwansa musulmi a kansa, ballantana kuma wanda yake da haƙƙi na kusanci na jini. Duk musulmi ko dan uwanka musulmi ne akwai haƙƙi. Annabi ya faɗa a kullu muslimin ala muslim khamsun, yace in ya musu sallama ya ansa sallamarsa, in ba shi da lafiya ya je ya dubo shi, in ya atishawa ya musu addu'a, in ya mutu ya je ya halarci jana'izarsa, idan ya neme shi ya musu nasiha ya musu nasiha. Duk waɗannan suna cikin huququl muslim ala muslim. In ya zanto musulmi da musulmi ma wanda wani abu na nasaba na jini bai haɗa su ba, akwai haƙƙoƙi a kansu. To ina ga wanda kuma nasaba ta haɗa su, Allah ya ce wa ati zal qurba haqqahu wal miskin wabn as-sabil wala tubadil tabdhira, ka ba wa ma'abucin kusanci haƙƙinsa. Cewa atal mala ala hubbihi zawil qurba, ya ba da dukiya akan yana santa, a duk da yana santa ga makusanta. Saboda ga makusanta suna da haƙƙi daga ɗan uwansu, akwai haƙƙi na musulunci kuma akwai haƙƙi na ƙaraba. Saboda ga haƙƙi ne mai ƙarfin gaske, inda zai ci karo da wani haƙƙi to haƙƙinsu ne ake gabatarwa akan haƙƙin wani wanda yake na nesa. Saboda ga kyautata wa juna abu ne mai kyau, kamar yadda kai ma da haƙƙin su a kanka na kai musu kyakkyawar mu'amala, haka nan su ma akwai haƙƙin su a kanka, haƙƙinka a kansu na su kyautata maka da duk abin da ya cancanci sai kyautata maka da shi. Saboda haka ba za a ce babu haƙƙi tsakanin ɗan uwa da ɗan uwansa ba, duk wani abin da zai ƙara danƙon zumunta tsakanin ɗan uwa to abu ne mai kyau a ce akwai shi a cikin zamantakewar dangi, zamantakewar iyali. Maganar ba su baka naman sallah ba, za ka kakka ɗauki wannan shi ne babban jigon auna haƙoƙin da suke tsakaninku. Taƙila akwai wasu abubuwa da suka yi muku da suke maka, kakkamanta da falalarsu a kanka. In ya zanto wannan shi ne kawai abin da yake misali da za ka faɗa, Allah na cewa wala tansawul fadla bainakum. Duk wani abu na falala tsakaninku kan ku rika mantawa da shi. Wataƙila akwai wasu abubuwa da yawa da ka nemi taimako a wajen su suka yi maka. Akwai abubuwa da yawa da suka nuna maka kauna. To idan an samu sun yi wata ko kuskure ko sun yi wata sha'afa, to kada ya zama shi ne ma'aunin dan uwantaka a tsakaninku. Sai kai kuma ka duba abubuwan da suka yi a baya, ka yi musu uzuri. Kila akwai waɗanda suka hango ko suka batso su, wanda suka ga ba za su iya hana su ba. Wataƙila suka ga kai za su iya baka baki, ka haƙura waɗancan kuma wataƙila in ba a ba su ba za su yi ta surutu. Shi ya sa suka ba su kai kuma ba su baka ba. Amma dai ka haƙura kar ka ɗauki wannan da zafi ya kawo dalilin yanke zumuntarka da su saboda ba su baka ko tsokar nama ba da suka yi layya. Wannan kar ka ɗauka shi ne ma'auni, duk da cewa yana da kyau in baka yi layyan nan ba su taimaka maka. Atimul ba'isa ba'isa alfaqir, Allah ce ku ciyar da mai tsananin bukata. Saboda in har kana cikin masu tsananin bukata kai ne aula. Amma in ba su baka ba, wataƙila ka musu ujiri, ka ba su hanzari, musamman ma idan suna da wani abubuwa da suke maka a baya ko suke yi maka waɗanda suke na kyautatawa ne.
To sai wani kicin malam mutum ya hukuntar da shi a asibiti tsawon kwanaki 11 a bangaren emergency ba tare da ya san inda kansa yake ba. Ya ce an sanya masa oxygen, abinci ma ta hanci ake ba shi. To malam bayan ya samu sauki a kwana 11, ta ya zira ma sadurin da bai yi ba na waɗannan kwanaki?
Wato ba cikin hayyacinsa ko kuwa yana cikin
hayyacinsa? Bai san inda kansa ma yake.
Mutumin da ya fita daga cikin hayyacinsa saboda rashin lafiya. To malamai suna da sabani akan abin da ya bari na salloli a baya a lokacin da yake cikin wannan yanayi zai biya ko ba zai biya ba. Malikiya da Shafi'iya suna cewa ba zai biya ba, tunda matsayinsa kamar matsayin wanda ya rasa hankalinsa ne. Ta lokacin da shi da mara hankali tafiya su ɗaya. Saboda haka wanda ya shiga cikin wani yanayi na rashin hankali kafin hankalinsa ya dawo, to abinda ya bari a sallah ba a cewa ya biya shi ne wa'adul majnun, wanda yake mahaukaci na rashin hankali ba a cewa ya biya. To wasu suna kiyasansa da wannan, wasu kuma suke kiyasansa da mai bacci, cewa mai bacci in ya tashi daga bacci zai biya abinda ya wuce shi. Kamar Hanabila su suna ganin zai biya. Su abinnan Ahnaf suna cewa idan sallolin da ya bari sun wuce biyar, to sun faɗi daga kansa. Amma in ba su wuce biyar ba, to zai biya su. Amma dai magana mafi ƙarfi ita ce maganar Malikiya da Shafi'iya da suke tare da su, cewa har da wasu daga cikin Hanabila din su ba su cewa zai biya mutlaƙan. Akwai su da yawa wanda suka ɗauki ra'ayin Malikiya cewa idan dai har mutum ya fita hayyacinsa ne, baya cikin hayyacinsa, sallah ta zo ta shiga, baya cikin hayyacinsa da lokacin sallar ya shiga ya fita, to wannan ba zai biya wannan sallar ba. Amma idan yana cikin hayyacinsa sallar ta shiga amma bata fita ba, sai kuma ya shiga cikin wani hali na fita hayyaci, to zai biya wannan sallar ta riga ta wajaba a kansa. Kamar misali rashin lafiyar ko wannan abin da ya samu kansa a ciki bai same shi ba, sai ba a zahar ta shiga misali minti 30 bai samu ya sallaci a zahar ba, sai kuma ya zo ya fita daga hayyacinsa, to in ya farfaɗo zai sallaci a zahar domin ta riga ta zama wajibi a kansa kafin ya shiga wannan hayyacin rashin hayyacin. Ko kuma ya farka a cikin lokaci, wato ya shiga rashin hayyacinsa bayan azhar, sai kuma la'asar ta shigo ta abin nan, sai kuma ya dawo cikin hayyacinsa, zai yi la'asar saboda ya riski lokacinta. Amma in har ta shiga yana cikin wannan hali, ya ta fita yana cikin wannan hali na koma, to wannan sallah ba zai biya ta ba, ko guda nawa ce ko kwana nawa ya yi a cikin wannan yanayi. Sannan da ya farfaɗo, to sallar da ya farfaɗo a lokacinta ita ce zai yi sallata.
To sai mai tambaya na gaba yake cewa malam wajen aikinsa tafiyar kilomita 100 ne daga garinsu, kuma yana zuwa Litinin zuwa Juma'a, ma'ana kwana 5 yake a cikin sati a wannan gari. Yace kuma kasar suke yi na sallar asar da azhar da asar a kullum. yace to ina so ya rika yin azumin litinin da alhamis kuma gashi yana halin tafiya shi ya halatta ya rika yin azumin kasancewar tafiyar ba ta wahalar da shi
zaman shi azumi ga matafiyi ba ci akai haramu bane lakan an hana matafiyi azumi ne yayin da ya kasance wato azumin yana wahalar da shi yana wahalar da shi shine aka hada yin azumi koda na farilla ne shine fadar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa laysa min albirr siyam fi safar baya daga cikin aiki mai kyau aikin alkhairi yin azumi a halin tafiya nabi ya an gaya masa ga wasu can suna cikin wahala sun ki ajajin su a halin tafiya suna shan wahala har ana zuba musu ruwa akai dan dai su samu sauki amma sun ki da su azumi annabi ya ce ulaikal usah waɗannan su ne masu laifi kuma za mu ga abin nan Hamzatul Aslami yanzu ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi yana tafiya amma kuma baya jin wahalar azumi zai iya azumi annabi ya ce in shaita kana so kai saboda matafiyi in ya ga dama zai iya yin azumi in ya ga dama kuma zai iya ajewa matukar dai ba wahala zai sha ba a cikin halin tafiyarsa saboda dan za ka yi azumin litinin kana halin tafiya ba laifi ba ne in har ka ga ba za ka sha wahala ba
to sai wanda yake cewa malam tambaye sa akan hada sallah ne yace liman ne ya hada sallah kuma babu hadari yace shi kuma zuciyarsa bata kwanta ba amma dai ya hada dan shine ke tambayar shin yana da sallah
da har ba hadari ba kuma wani uzuri ba hada sallah ko ta sallah tana ta lokacin ta inna salata kanat ala almu'minin kitaban mawquta ko wace sallah tana da lokacin da aka aje mata ba a yin ta kafin shigar lokacin ta ba a yin ta bayan lokacin ta ya wuce ba a barin ta lokacin ta ya wuce ba a yi ta ba in kaga an yi sallah kafin lokacin to akwai wani dalili akwai wani uzuri ko dai ya zanto matafiyi ne an hada masa ya yi jam'u bayin salatai ya hada salloli biyu ya hada zahar da la'asar a lokacin ɗaya daga cikin su ko ya hada magriba da isha a lokacin ɗaya daga cikin su to jam'u taqdim ko jam'u ta'khir wani halin tafiya an yaje ma mutum ko mahajjata a yadda su hada salloli a lokacin da suke arfa ko kuma lokacin da suke muzdalifa duk an yadda su yi wannan ko da kuwa yan makka ne yan garin makka ne saboda su kasance su mahajjata to ba wani uzuri na ruwan sama ba wani uzuri na tsoro ba wani uzuri na wani yanayi mai wahalarwa wajen zuwa masallaci kowace sallah ana yin ta ne a lokacin ta shi yasa hadisin Ibn Abbas da ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada salloli biyu a Madina sallah zuhur da asar da magriba da isha'i min ghairi khawfin wala matar ba tare da tsoro ba ko ruwan sama cewa ya hada salloli biyu ba tare da tsoro ba ko ruwan sama ya nuna cewa tsoro da ruwan sama yasa ana hada sallah sai aka tambayi Abdullahi dan Abbas cewa me yake nufi da haka saboda an san cewa kowace sallah da lokacinta sai yace arada Allah ya harrija ummatahu abinda yayi nufi shine kada ya jefa al'ummarsa cikin matsatsi cikin kunci wato wanda yake nuna cewa dukkan wani abin da zai jawo wahala wajen yin kowace sallah a lokacinta in zai jawo wa masallaci wahalar kiyaye kowace sallah a lokacinta to ya halatta ya hada salloli waɗanda suke biyu da ake hada su a zaharar da al'asar ko magriba da isha'i shi yasa malamai da yawa suke cewa duk sanda aka samu wani abin da zai iya sawa raba sallar kowace a lokacinta a fada cikin kunci da takuruwa to ya halatta a hada su kamar likitoci da su shiga tiyata su ɗau awanni sauraka suka shiga a zahar za ta yi la'asar za ta watakila sai ma faduwar rana watakila ba su gama tiyatar ba har ya halatta su hada sallolin guda biyu su yi su a tare saboda ba zai yiwu ba a yanke tiyata a tafi a ce za a yi sallah a dawo haka nan wani zama ne ake yi wanda in aka rabu kuma zaman ba zai kuma samun dawowa ba sai a zahar ta yi sai aka jinkirta a zahar sai zuwa al'asar aka yi ta wannan babu komai shi ba rabuwar ya hana dawowa a hada a ci gaba da wannan taron mai muhimmanci wanda al'umma take da bukatarsa. to wannan yana daga cikin abin da malamai suka faɗa amma haka kawai mutum ya hada sallah kamar yace ba wani dalili ba sallaci wannan ba daidai bane mutum ya sallah kafin shigar lokacin ta bata yi ba saboda ka tunda har ka kula ba hadari wata kira wahabi shi liman yayi to kai bai kamata kai ba koda shi liman yana da uzuri kai ba ka da uzuri tunda ka san yanayin da ake ciki
sai wani ke tamalan matar da mijinta ya rasu ya za ta rika yi masa addu'a kasancewar ba ta daya daga cikin abubuwa uku da hadisi yake cewa idan mutum ya rasu an yanke dukkanin ayyukan sai dayan abubuwa ukun ana ilimi da ya bayar ake amfani da shi ko da salihi da yake masa addu'a ko sadakatul jariya da yawa kansa yana rayi
to na farko duk musulmi yana yi wa dan uwansa musulmi addu'a ba sai in yana dan sa ba ko wani na kusancin makusancinsa duk musulmi zai iya cewa Allah ya ji dan musulmi shi yasa aka shar'anta sallar jana'iza da za a hadu a yi wa mamaci sallar jana'iza addu'a ce ake wa mamaci Allah ya gafarta masa haka nan aka kai shi aka binne shi a masa addu'a Allah ya gafarta masa haka nan duk sanda aka tuno da wani mutumin kirki da ya yi wani abin kirki ai masa addu'a الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم كاغانا تربية تي الله كيباوا الأمة سيرغو ودا نسكا كما تيسكي كيور الدعاء سلوكا مسغافرة نبي إبراهيم من ألوكا مؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إيوا كان ساعة الدعاء إيوا إيانسا إيوا كما مؤمنين دكا saka duk wani mu'mini duk wani musulmi dan uwansa yana iya masa addu'a dan uwansa musulmi yana iya masa addu'a a mace ta yi wa mijinta da ya wuce wato ban ya danta addu'a Allah ya gafarta masa an ambace shi ta Allah ji kansa Allah ya masa rahama wannan ba laifi bane abin da dai kawai za ta kula da shi in tana da wani auren ta aure wani mijin kada ta zanto suna zaune kawai ta rika kiran sunan tsohon mijinta da ya rasu tana daga hannu ta yi ta addu'a gaban wani kaga wannan zai iya sa shi kuma zuciyarsa ta soso yaji cewa to ko tana kewar mijinta ne zaman da take yi da shi ma na larura ne wannan ya kawo musu tangarda a cikin zaman auren su to sai ta kiyaye wannan ba wai dan haramun bane sanda aka ambace shi da cin Allah ji dan wani iya ƴaƴansa suka kawo sunansa a gaban ta Allah ya gafarta masa ga duk ba laifi bane amma dai ta kiyaye zaman ta kewarta da mijinta kuma wanda take aure ya zamana ta dogo na salo da shi kuma zai rika jin damuwa a ransa cewa tana kewar mijinta ne ita zai zama da shi kawai da irin ta rasa yadda za ta yi ne kawai wannan kuma kaga zai samu mata tangarda a cikin da zama ta kewata ta aure wannan kawai shi ne za ta lura da shi
to ne ke ce mallan matar da mijinta ya rasu za ta zauna zaman idda da kuma ta kaba wata hudu da kwana goma kamar yadda ya zo a suratul bakara ita tambaya ita ce idan mutum ya rasu a 20 ga watan Shawwal za ta fita ne a ƙarshen watan Safar ko kuwa wanda shine zai kama huda wata wadda kwana goma ko kuwa sai Safar din ya fita daya ga watan Rabiul Awwal sannan za ta fita
wanda in ya san yaushe dare da yinin sa suke karewa duk wani dare to yana kasancewa tare da yinin da zai zo ne ba wai wanda ya wuce ba yau muna asabar misali dare yayi to wannan daren na lahadi ne ba na asabar bane saboda ka daga faduwar rana yinin asabar ya kare daren sa kuma da mun ya riga ya gabata saboda ka in aka ce za ta da kwana goma cikin yini na goma in kwana rana ta fadi shikenan ba sai ka shegari ba dai yake cewa daya ga watan Rabiul Awwal ba watan Safar ba sai daya ga watan Safar ko haka yake ko ba sai daya ga watan Safar din ba da zarar rana ta fadi to shikenan kamar wanda zai shiga itikafi ne a goman karshe da zarar rana ta fadi shikenan ba sai ya zauna sai asuba ba yinin wannan ya kare daren wannan da zai zo daren sallah ne yana cikin kwanakin sallah ba sai gari ya waye ba
to ne ke ce mallan mace ce ta gama jininta za ta yi wanka sai ta fadi ta buce a kafa sai aka yi mata gyara kuma an ce ba a so ruwa ya taba gurin gashi ba ta iya tafiya sai da dauke ta shin za a iya kai ta a ban daki ta rufe gurin da leda ta yi wankan ta ci gaba da sallah
ba za ta yi wanka ba bayan ga gurin farali ya tabo sai dai ta yi mata ta yi mahallu ta samu soki so ba magana a rufe gurin da leda zuwa ruwa wannan akwai maganganci rede ta goce shi kenan ruwa ya taba gurin kaga zai faci cikin hatsari saboda ka abin da kawai za ta yi shine ta yi ta bama a lokacin da wasu sahabbai suka yi tafiya hadisi akwai magana sinadin sa sai suka yi tafiya ɗayan sai ya samu fashewa a kansa sai ya yi mafarki sai wasu ka ce dole sai ya yi wanka ba shi da wani zaɓi dole sai ya yi wanka ya yi wanka kuma sai ya rasu saboda ruwa da ya zaga ya ratsa inda ya fashe har ya shiga ƙwaƙwalwarsa sai ya mutu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam qatalu wa qatalahum Allah ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما شفعوا العي السؤال سنكشيش ألا ودرنسو إسا بذاسو تنبيع وتنباسو لإذن أي ما قال رشن سني شيني تنبيع ما قال رشن سني شيني تنبيع أتو داسن تنبيع أبين إذا سيكو شيني أي تيماما وكوان سيسي أي وانكا فلاك تيماما كو إذا تي با سيتا أي وانكا با تعرف يقولن دا يكي واجبي كما سيتا
tuni ke malamin mutumin da ke aiki a pharmacy yayi kuskuren wajen bada magani daban da wanda aka zo nema hakan kuma ya sanadiyar mutuwar wanda ya sha wannan maganin shin ya hukuncin wanda ya bada maganin zai kasance da kuma wanda yake da alhakin daukar sa aiki duk da rashin kwarewarsa
duk mutumin da bai san harkar dibba bai san harkar likitanci ko magani in yayi shiga yayi wani barna a ciki to sai ya biya النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن ولا دك يا شيخ هركر ما غني الحلم بيسان هركر با بيسان هركر با تو النبي يجي زي بيها دك كسكور da aka samu to sai ya biya saboda in akai rashin rai sai ya biya diya kuma ya kafara saboda shi wancan da aka dauka aka sashi a matsayin pharmacist alhalin ba shi da ilimin kuma ya yadda shi ya karbu jamis idan ga bayawa mutane magunguna duk aka samu kuskure in wata gaba ce ta samu salwanta ta mutum a dalilin wannan to sai ya biya wannan gabar diyar wannan gabar in mutum ne ya rasa ransa su kutum to sai ya biya diyar sa shi kuma wancan da ya kawo shi ya sa shi wannan yayi laifi kuma tabbas ba ce shi zai biya diya ba shi wancan da ya karba aikin ya san bai cancanta ba shine shi kuma wanda ya sa shi takila ya sa shi ma ne saboda takila ya kawo masa ko wata shaida ta ƙarya ko wani abu irin wannan amma dai in ba ya yi bincike ba ya sa shi to abu shakka wanda yana da laifi babba kuma sai ya nemi gafarar zunubinsa akan abin da ya yi amma wanda zai biya diyar shi ne wancan da ya yi abin da ya san bai da ilimi akan sa
tuni ke ce assalamu alaikum malam tambayar sai ta ce menene halaccin sana'ar sayar da makamai saboda mutum bai san menene manufar wanda suke siyan ba
kuma ba ai duk wanda zai yi wannan sana'ar in har yana da izinin ya yi sana'ar wato gwamnati ta ba shi izinin ya sayar to dole ya zanto waɗanda zai sayo waɗin su ma sai suna da lasisin su sai kayan daga gwamnati ba kawai ya zo da dama sai kasar makami ana sayar da shi dai makami yana nufin makami ba yana nufin irin su wuka su zarto su wani abu da ake amfani da shi ne da kuma in zai makami kalmar makami in ka faɗa za ka kawo kana nufin wannan makamai waɗanda suke ƙanana ba wannan aka ke nufi irin su wuka irin su zarto irin su spana da wasu abubuwa dai wanda za a iya yin kisa da su amma dai a al'ada ana amfani da suna a gida wajen yanka nama yanka albasa yanka tumatir da sauransu to wannan kai za ka yi taka tsantsan wajen wane ne ka gani ya zo saya ya kamanninsa take dole wani mai laifin kana ganinsa ka ga irin kamanninsa ka san wannan ba saya zai yi je kai gida a yi masa yankan nama ba masa yankan albasa ba kana ganinsa ka san cewa wannan wanda bai kamata ka sayar wa makamin wannan makamin ba ne wani kuma za ka gan shi gentle za ka gan shi natsatse za ka ga alamar kamala tare da shi da rutsuwa tare da shi to wannan ka sayar masa ko da an samu akasi wannan ba za ka zama mai laifi ba tunda dai dole ka yi sana'ar kuma sana'a ce da ake buƙatar ta ba zai yiwu a ce ba daina sayarwa gaba ɗaya ba dole dai sai dai shi mai sayarwa ya san waye kamata ya sayarwa yaro rami yazo yana so zai sayi wuka ce ba a je ka turo babba turo mai hankali baka san me zai yi da ita ba wannan duka ya kamata ya lura da shi amma ana magana ko ban yi makamai wannan kaga dama wani abu ne da shi ma ba zai yi sana'ar ba sai da lasisi da gwamnati ko da sharuɗa da za a sa masa da irin waɗanda za su zo su sayar musu ko kasashen da ake sayar da bindigogi za ka cewa ga shagunan bindigogin nan ko ina da ke America da ake sayar da irin ƙananan pistols za su nan kamar yadda ake baza kayan abin nan kayan sawa haka za ka ga shagunan su ma amma kuma ba za ka je kawai ka ce a baka musu ba dole sai ka kawo shaida daga ƴan sanda cewa sun yarda a sayar maka kuma ga irin nau'in abin da suka yi baka dama ka saya to wannan kaga in aka samu kuskure to za a ce ka yi laifi ba saboda wani abu ne da aka yi cikin tsari da izinin waɗanda suke mahukunta.
To sai wani kyauta mallam menene sihancin maganar idan mutum ya yi addu'a a zuciya ba tare da labansa sun motsa ba wannan addu'ar ba ta karbuwa kamar azkar da istighfar da sauransu.
Wato kamar yadda ake azkar a zuciya ko kuwa yana nufin
kamar yayi su dan
ta addu'a kamar ko bene za ka furta ta ibada ce ibada ce da ake yin ta da furici ba kai kuduri na zuci ba ba kai ka kuduri a zuci ba a'a ka furta din shi kansa ibada ce ce ya Allah yi mun kaza ya Allah yi mun kaza duka addu'o'in annaba da Allah ya bamu labari alqur'ani da addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam da yake duka babu wata addu'a da aka ce kawai kuduri ce take a zuci kowace fadar ta yake wani ba zai fada gaban sabansa su ji wani kuma ainihin zai gaya musu cewa ku rika faɗar kasa amma babu wanda ake cewa kawai ka kudirce a ranka kawai shikenan wannan ba ita ce addu'a ba ka kudirce za ka yi addu'a shine ka yi addu'a wannan ba addu'a kai ba ana son ka furta ka faɗar da lafuzzan ka yadda Allah ya bamu labarin addu'ar annabi Nuhu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa duk annababan Allah da Allah ya bamu labarin addu'o'i su annabi Yunus kuma ga duk furici ne ba wani wanda kawai kudircewa a ransa ka ce yayi addu'a haka da annabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'in da kake karantawa a hisul rusul duka addu'o'i ne wanda da furta su yayi aka ji ko kuma yayi umarni ga sabon sa su yi amma ka zauna kawai a kai shiru da bakin ka ce ai kai kana ka kudirce addu'a a ranka wannan ba ita ce addu'a da ake magana ba gaskiya.
Mala Allah ya saka alheri masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan buƙatar ƙarshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar 0706-0414-55 ko kuma ta adireshin email na fatoyarahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyarahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shirin malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Mari Jalim OON babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kinan Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tsallafa wajen kammaluwar shirin ana sai da sassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.